إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa masu albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina mana barka da wannan lokaci wannan yammaci na alhamis wanda mun shiga daren juma'a yammacin 26 ga watan jumadal ula shekarar hijira ta 1446 daidai da 28 ga watan november 2024 daga wannan masallaci na masjidu ummina aisha radiyallahu anha dake anguwar Dosa a birnin Kaduna a Nigeria kamar yadda amini na kuma dan uwa mai albarka malam Umar Shehu Zaria ya gabatar ni bako ne a Kaduna gaskiya saboda Allah nakan iya ban iya tunan last time ma da na kwana ni a Kaduna ba gashi dai ga Kaduna ga Zaria amma zan iya shekara 5-6 ma ni ban shigo garin Kaduna ba abin mamaki na fi hulɗa da mutanen Kano yaran mu na Kano na fi hulɗa da su fiye da mutanen Kaduna Allah ubangiji ya sa mu dace. Zan yi mana magana kamar da malam ya ambata a ƙarƙashin matashiyar fadan Allah madaukakin sarki laqad khalaqnal insana fi kabad aya ta 4 a cikin suratul balad. Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan aya a matsayin kamar wani gundarin zance kamar wata ka'ida shamila wata ka'ida gamammiya game da rayuwar dan adam. Idan za mu fassara ta da tsura Hausa muce Allah yana cewa hakika mun halicci dan adam fi kabadin a cikin gwagwarmaya ko a cikin fadi tashi ko a cikin wahala ko a cikin abin nan wato da yake cewa jibin goshi da ne duk wata Hausa da zaka iya tunawa dan ka fahimci me take nufi shi alqur'ani dama kundi ne da Allah madauki sarki ya saukarwa da wannan al'umma wanda yake dauke da ka'idoji na rayuwa ka'idoji na ibada ababan lura shi sa Allah yake mana wato umarni cewa afala yatadabbaruna alquran Allah yake cewa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati Allah ya umarce mu da cewa mu tsaya mu dau izina mu yi tunani matsinkayi mai Allah yake nufi da ayoyinsa Allah kuma yace ne sa ba za su tsaya suna lura da abin da ke cikin alqur'ani ba saboda irin madarar zantutukan da ke cikin sa da ka'idojin rayuwa masu muhimmanci da ababan da za su jawo al'umman nan nasara kuma su katange wannan al'umma daga tadewa babu abin da ya jawo al'umma tadewa da take ciki face sakacinta game da bibiyan dokokin alqur'ani mai girma wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana jawabi sai yake ce masahabbai za a wayi gari al'umman nan ta koma baya wasu al'ummomi su yi gaba da ita sai wani sahabi yake cewa to me zai faru ba ga alqur'ani littafin shari'a ba muna karanta shi muna karantar da ƴaƴanmu ko muna fata ƴaƴanmu za su karantar da ƴaƴansu haka za a gaje shi har ƙarshen duniya sai annabi ya ce kai wane labidi kenan ya ce ina ganin kamar kana da kana cikin masu fahimta ashe fahimta ka bata kai ba za a wayi gari ne ga alqur'anin a cikin musulmi amma ba shi suka damu da shi ba za a wayi gari ne musulmi ba sa damuwa da fahimta alqur'ani a bisa salon da ya dace yace baka ganin ga kristoci nan da yahudawa attaura da injila tana tare da su amma sun bar shari'ar Allah saboda haka komawa zuwa ga wato fahimtar sakonnin da ke cikin alqur'ani mai girma shine mataki na farko na samun nasara ga wannan al'umma a cikin tunaninta da tarbiyyarta da ainihin ƙarfinta da komai da ya shafi rayuwarta da makomarta saboda kuma ga dacewar mu danyi tuntuni a ƙarƙashin wannan aya gurgudan dan abin da Allah ya huwace mana sanin sa ko tura shi Allah ya ce laqad khalaqnal insana fi kabad Allah ya ce hakika lalle mun halicci al-insan dan adam al-insan anan zance mafi inganci shine listigraqil jins dukkan jinsin dan adam kamar irin fadan Allah inna khalaqanal insana fi khusr ko lalle dan adam mun halicce shi a cikin asara da ire-iren su innal insana lafi khusr afwan innal insana lafi khusr le dan adam yana cikin asara to yayi kama da wannan laqad khalaqanal insana fi kabad a dan adam mun halicce shi a cikin wannan yanayi Allah madaukakin sarki yana magana da dukkanin yan adam ne al imamu ibnu jarir ibn tabari a cikin tafsirin sa sai ya rawaito daga al hasan al basri rahmatullahi alaihi babban malami cikin tabi'ai yake cewa ma'anan kabad shine anan yukabidu shukra ala sarra wa yukabidu sabra ala darra dan adam zai dinga gwagwarmaya da kokarin tayaya zai yi ya gode wa Allah akan ni'ima da Allah ya mishi dan adam zai sha wahala a rayuwarsa wajen kokarin gode ma ni'imomin da Allah ya masa sannan kuma zai sha wahala a rayuwarsa wajen kokarin yin hakuri da jarabawa da Allah ya masa yukabidu shukra ala sarra wa yukabidu sabra ala darra wannan abuwa guda biyu inji al-imam al-hasan al-basri sune abinda wannan aya take nufi idan muka lura mu ga cewa ayar waɗannan abubuwa guda biyu wato wasu abubuwa ne masu wahalar daidaituwa ga dan adam Allah yayi mana bayani a cikin fadin sa cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da za ku ce bari ku kididdige ni'imomin Allah ba ku isa ku kididdige ni'imomin ba sannan kuma Allah madaukakin sarki yayi tankiya akan butulci wajen kasa gode masa to duban ni'imomin da ba ma iya kididdige su ka ku ga dole gode musu zai fi ban wahala ba za mu iya kididdige su ba Allah ya faɗa haka dena kuma gaba gana godewa saboda dan adam yana samun kanshi kullun a cikin faditashin yaya zai yi da wannan rayuwa da yake ciki wajen ni'ima ya zai yi ya gode wajen jarabawa ya zai yi hakuri dan adam ya kasance ne kamar yadda Allah ya bada labari akan shi fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman ya dabi'antu ne da kasancewarsa idan Allah ya masa ni'ima ya bashi abin da yake ganin ya samu ya dar masa'a a duniya sai dinga cewa kai ubangiji na ya girmama ni wa amma idza mabtalahu rabbuhu fa qadara alaihi rizqa fa yaqulu rabbi ahana amma duk lokacin da Allah ya jarabce shi ya kuntata masa arzikinsa sai kaje yana cewa ubangiji na ya wulakanta ni kaga wannan duka bangarorin guda biyu kuskure ne idan Allah ya ce kalla balla tukrimuna al-yatim Allah ya ce ba haka bane ba yadda kuke tsammani cewa duk sanda Allah ya ma wani ni'ima ta duniya to wai girmamawa bace ko duk sanda Allah ya kuntata wani rayuwar shi a duniya to wai wulakantawa ne ba haka Allah wannan ma wani ba haka Allah yake awon shi saboda ibba al-imam Hasan al-Basri yana ganin cewa wannan aya tana magana ne akan wannan yanayin na gazawa da dan adam yake da ita wajen iya cika godiya akan ni'imomin Allah da iya cika hakurin da Allah yake neman shi da yayi akan jarabawa da Allah ya zai masa kuma Allah ya alƙawarin sai ya jarabci wannan al'umma ta dan adam da Allah yake cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashshiril sabiri hakika zamu jarabce ku da yunwa da tsoro da kaza da kaza da kaza Allah ya ce ku yi bishara ga masu hakuri waɗanda alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waɗanda duk sanda suka shiga cikin jarabawa za su ce daga Allah muke mu kayan Allah ne kuma zuwa ga Allah za mu koma yan uwa masu albarka babu shakka kamar yadda wannan aya ta ambata dan adam rayuwar shi cike take da jarabawa idan muka buɗe ma'anar ayar muka kalle ta kallo wanda yake mai fadi za mu ga cewa rayuwar dan adam cike take da jarabawa cike take da gwagwarmaya cike take da fadi tashi Allah madaukakin sarki tunda ya halicci babanmu annabi Adam alaihi salam Allah ya halicce shi ya tsara cewa rayuwarsa aljanna rayuwa ce ta wucin gadi sannan kuma zai taho duniya kuma zai gadawa zuriyarsa abubuwa da yawa daga cikin ababban da Adamu alaihi salam zai gadar mana to har da wannan gwagwarmaya Adamu alaihi salam ya gadar mana alal misali da musu jayayya da dan adam yake da ita da mantuwa al-imamu al-bukhari da muslim suka rawaito hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya bada labarin cewa bayan da aka gama halittun halittu gabaki daya zuriya annabi adam sai annabi adam ya roki Allah cewa yana so ya anuna mai annabawa da manzanni da zasu zo a cikin zuriyarsa sai Allah ya nuna mai hotunan su ya nuna mishi suwarahu da ya gansu sai ya ga wani a cikin su mai kyakkyawar kama da ya bashi sha'awa ya burge shi sai ce ya Allah wannan wane ne sai aka ce wannan danka ne Dawudu alaihi salam sai ce amma na ga shekarun shi ɗan kadan shekarun shi 40 kawai aka rubuta mai yace ne yasa na ga shekarun shi kadan a duniya ce eh haka Allah ya ce a rubuta mai sai ce mala'iku to ni shekaruna nawa ne ce kai kuma Allah ya ce a rubuta maka shekara 1000 kai Adam sai ce to ai ni suna da yawa zan ɗebi 60 a cikin nawa in bashi sai su zama 100 nashi su zama 100 ce a'a yace na yarda Allah ya ce to a kira mala'iku su shida aka zo aka yi signing MOU kenan go aka rubuta aka fahimci juna cewa Adamu alaihi salam yayi kyautan shekaru 60 a cikin dubunsa zuwa ga dan shi Nuhu alaihi Dawudu alaihi salam saboda haka yanzu shekarun shi sun zama 940 shi kuma wanda ya samu 100 aka rubuta Allah ya kafa mala'iku shida bayan tsawon zamani shekara 940 suna cika sai mala'ika ya zo ce lokacin daukar rai yayi sai ce ba mala'ika an fa gaya mun cewa 1000 ne yace eh ai an gaya maka 1000 ne amma ka ba da kyautar 60 yace wallahi ba haka dani ba ba haka dani ba ce wallahi ba haka dani ba aka ce a je a kawo takarda aka dauko takarda ga signing dinsa ga na shaidu ga na kowa duk da aka yace ni fa ban iya tunani haka dani ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fajahada adamu wajahada banuhu fanasiya adamu wanasiya banuhu daga nan mutane suka samu wannan dabi'a sai a yi abu da mutum rimi-rimi sai ya rantse da abin da zai kashe shi ya ce ba a yi da shi ba ko ba ƙarya yake ba kawai abin ya riga ya fita da ƙwaƙwalwarsa in ya ga rubutun hannunsa sai ya ce yaushe na rubuta wannan in ya ga signature-sa ya ce yaushe na ba da izini a yi wannan in ya ga an cire kuɗi a banki ya ce yaushe ne sanin wannan check ɗin ba duk ana yin haka ba mutum zai yi wani alkawari ko ya faɗi wata magana bayan tsawon lokaci sai ya manta ta gabaki ɗaya yanzu a zamanin social media in ta popping maka off a matsayin memory sai ka yi ka tuna shekara 2-3 ma ka manta ba na shi shekara 100 da wani abu ta kuma mantuwa sai ka ji abu ya yi skipping mind ɗinka gabaki ɗaya to wannan ɗabi'a ce da muka gaje ta daga Adamu alaihi salam ɗabi'ar mantuwa da musu akan abin da an yi da mu mu ke ƙasa ƙasa mu ce ba a yi da mu ba haka nan kuma ɗabi'ar san mulki da ƙin mutuwa tunda shaidan ya ce wa Adamu alaihi salam hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla shaidan yayi ya zuga Adamu akan ya ci ɗan itacen nan da Allah ya hane shi na ba Adam bai ci ba na ba Adam bai yadda ba sai ne kawo mishi wannan shubhar yace ai wannan bishiya in ka ci ɗan itacen ta to zaka dawoma a duniya kuma zaka samu sarauta wadda ba ta karewa to daga nan kaga cewa ɗan adam ya jarabtu da wannan abubuwan guda biyu duk ɗan adam duk inda yake yana son wani abu da za a ce shine jagora shine shugaba shine mai faɗa a ji shike ba da umarni saura sai dai su bi ko mun kankanta mukin da ga mutane suna son shi ko mun za ka ba mutum ko shugaban kwamiti ko cewa akai to kai ne mai kula da makaran masallacin nan a dai makara kaga dai abin mutuwa ce ko sai ga mutum yana wani iko a kanta a ce an yi mutuwa sai an gaya mai in ba a gaya mai ba sai an nuna to ya zai ba a gaya mu ba ai aiki na ne sai ya nuna cewa an shiga hakkinsa wannan ɗabi'a ce kalla ka gani ko a gida haka za ka ga mata suna wannan mulkin uwar gida tana ma kishiyoyinta zaka ga babban ɗa yana ma ƙannansa monitor a makaranta kai wani ma limami ne zaka ga yana mamudin shi mulki da ne kaga shi na shi ai ba sarauta bane ko dubalansa kuma wannan babban mulkin da za a ce chairman ko shugaba ko gwamna ko wane ne dabi'a dan adam ce abinda kake ganin suna yi din nan baka jin dadi da za a baka mulkin kai ma sai kai halama ya gaza nasu zaka kuma kin mutuwa da san wanzuwa a duniya har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin hadisul qudsi Allah yana cewa babu abin da nake niyyayi da wani lokaci in ji Allah fa nake ganin kamar in fasa in ji ubangiji yace kamar daukar ram bawa na mu'min baya son mutuwa yakrahul mauta wa ana akrahu masa'atahu babu wani mutumin da yake son kai a ce gare mutu ko da wanda ya ji wahala ne yace ni da ma mutu na huta da zai ga mutuwa karara sai kokarin ya ga cewa zai kauce mata da mutum zai ji yana so ya mutu amma yana fita nan sai ga mota za ta kade shi yace ne to bari tsaya kai ta kade nan huta sai kokarin kaucewa sai dai al'ajalin ya zo shikenan sai ya wuce kuma to wannan ma yana cikin abin da Adamu alaihi salam ya gadar mana to waɗannan ababun misali mu kuma kan kabiyar mu sannan kuma annabi Adam alaihi salam ya bar mana gadan wannan gwagwarmaya da shan wahala a duniya Allah ya ba mu labarin irin ni'imar da Allah ya yi masa a cikin aljanna karanta suratul baqara da ire-iren su bari mu buga misali da wurare guda biyu a cikin suratu taha inda Allah yake bada labarin walaqad ahidna ila adama min qablu fanasi walam najidahu azma Allah yace hakika tun da can mun dauki alƙawari mun danka a hannun annabi adam fanasiya azuwancan mutuwan ku sai ya manta walam najidahu azma Allah yace ba mu samu dalilin da zamu kama shi mantuwar ta zame masa uzuri me ya faru da shi Allah yace wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama yayin da muka ce wa mala'iku ku isjuda ga annabi adam fasajadu illa iblisa aba iblis ne kadai yaki yace shi ba zai yi ba ya zabi tabewa akan biyayya ga ubangiji ya zabi tsinuwa akan rahama ubangiji to Allah da ya halicce shi yace kai kaza yace ba zai yi ba ya zabi wannan tabewa da zama musiba ga duniya Allah ka tsare mu Allah ya ci gaba da cewa kulna ya adam saka ce manabi adam to kaga inna hadha aduwwun laka wa li zawjika wannan da kake ganin sa shedan maki ne na nuna wa sarki kiyayyar sa gare ka da matarka ba kankanuwa bace saboda haka mene fala yukhrijannakuma min aljannati kar ku sake duk juyin juya hali duk fadi tashi kar ku sake ya fitar da ku daga aljanna sai mene fatashqa me ashqawa shine da wancan wahala din shine alkabad fatashqa in ka sake ka fita daga aljanna to ka shiga cikin wahala inna laka fiha in ka zauna a cikin aljanna kana da mene Allah ta ju'a fiha inna laka Allah ta ju'a fiha wala ta'ra a zaman aljanna babu yunwa babu tsaraici to kaji farkon wahalan duniya kenan yunwa da tsaraici wa annaka la tadma'u fiha wala tadha babu kishirwa babu sharrana wannan gwan guda hudu waye bi shan su waye bi gwagwarmaya dan ya rabu da su saboda an riga an samu matsala kenan ko inna laka alla tadma'u fiha wala ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wala tadha aka ce mai kai ya saki amma ina kaddara ta riga fata kamar da washe yake cewa fa waswasa lahu ilayhi shaytan annabi shaytan ya mishi waswasi shine wancan maganar da ya gaya masa da take cikin ayoyi shi sa annabi Musa alaihi salam da Allah ya hada su a wata farfajiya da Adamu alaihi salam sai da ya questioning sai da interrogating din annabi Adam alaihi salam yace kaga abinda ka jama ƴaƴanka ko ana zaman lafiya a cikin aljanna kaje kaza da aka fito yanzu wahala da yake ciki yace haba Musa ya zaka tuhumin da abinda Allah ya riga ya kaddara Allah ya riga ya kaddara wannan a cikin ilimin sa cewa haka sai ta faru annabi Adam ba zai iya jura fure da shedan ba kaga shi annabin Allah ne ma'asumi ne katangagge ne mai falala ne amma bai iya jurewa ba ina kuma ga sauran bayi shi sa kullu yake so ka dawaita neman tsari daga sharrin shaitan kullun ka yawaita a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamdihi wa nafkhihi wa nafsi ka yawaita neman tsari daga waswasinsa da sauran makircinsa saboda kuma tun daga wancan lokacin ya kulla cewa to wallahi shi da wannan zuriya sai dai Allah ya raba su kawai cewa sai ya batar da su ga baki daya in ba wadanda Allah ya tsare ba Allah ka samu cikin da zaka tsare so wannan abin da ya faru shi ya ja aka canza gaba daya narration din wadannan abubuwan sai aka rasa su da Allah ya ce mishi kulna habitu min hajamia to ku sauka da kai da zuriyarka ga baki daya ku sauka cikin duniya aje a fara mene a zo a fara wannan gwagwarmaya kulna habitu min hajamia fa imma yatin lakum minni huda ومن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا يذل ولا يشقى اوروج فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون gasunan da ya kisso shi mabambanta ko kuma wato kissa ce guda daya amma da salo mabambanci a wurare daban-daban haka Allah ya ambata tun daga nan wahalar dan adam ta fara a wannan gida na duniya daga sanda ya sauko saboda yanzu tunda ya sauko zai ga kuma duka rayuwar shi cike take da bukatu da an gina aljanna an sa mishi komai ragadan ga sunan sharholiya ce kawai iya sarar su wa kula minha ragadan haisu shi'tuma ku ci duk abin da kuke so iya sarar ku babu yunwa babu kishirwa babu tsaraici babu rana yanzu kuma ya zo duniya duk waɗannan abubuwan ga sunan sun taso sun gamu da shi ya gamu da su dole kuma ya san yadda zai yi ya fita daga wannan ainihin wato wannan tatabar zan da yake ci wannan shine abu na farko da ya kai dan adam zuwa ga gwagwarmayar da yake ciki a wannan rayuwar wanda ta shafi mene ta shafi bukatun shi na rayuwa bukatar abinci bukatar sutura bukatar ruwan sha bukata ta tsaro bukata ta shelter bukata ta tsarin rayuwa da dukkanin bukatun da dan adam yake fama da su wanda hayo bai ga maganin su hayo kullun ƙara gano sirrori yake ne bai maganin su kullun ƙara fuskantar wasu kalubale yake yi da kuma tunanin ya za a yi overcoming wannan kalubalen wannan ta fuskar bukatar rayuwa ke idan muka kalli kuma bukatar dan adam na cewa to wannan gidan na aljanna da ya fito shine gidan gadan su kuma an kawo shi duniya a yi masa jarabawa idan ya ci jarabawa zai koma gidan nan idan bai ci ba to ya halaka ya lalace shine innahu man tudkhilin nar faqad akhzaita kuma lil zalimin min ansar wanda duk ya bari bai samu halin komawa wancan gidan da ya fito ba na aljanna to yafi kowa halaka Allah ka tsare mu daga halaka saboda haka sai Allah ya daukan musu wani alƙawari kuma suka ce sun ji sun gani Allah ya daura ma ɗan adam alƙawari kuma suka ce sun ji sun gani kamar da Allah ya bamu labari inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula Allah ya ce mun yi tayin amanar rike duniya wanda rike duniya abu guda uku ne abu na farko shine tabbatar da tauhidi a bayan ƙasa tabbatar da cewa Allah kadai za a bauta mawa abu na biyu shi kuma shine isti'marul ard raya ƙasa yadda za ta zama salihan lil hayat raya ƙasa yadda za ta bada dama a yi rayuwa abu na uku kuma shine tabbatar da adalci a bayan ƙasa adalci tsakankanin halittun Allah wajen hukunci da jagoranci wannan abubuwan guda uku su ne kulasa na amanar da Allah ya bayar da ya yi ma wato sammai da ƙasa da duwatsu Allah ya yi musu tsayi inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal waɗannan halittu sammai da ƙasa da duwatsu dukan suka ce ba za mu iya ba fa abaina an yahmilaha suka ce Allah a rangwanta mana ba za mu iya ba wa ashfaqna minha suka tsorata suka karaya wa hamala hal insan dan adam shi yace ni zan iya ni a bani zan iya zan tabbatar da adalci a bayan ƙasa kuma zan raya ƙasa dan ta ji dadin rayuwar ta dadin rayuwa sannan kuma zan tabbatar da tauhidin Allah a bayan ƙasa wannan sune asalin manufofin halitta dan adam yace zai iya sai Allah yace innahu kana zaluman jahula shi dan adam dama ya kasance wanda yake wato mai zalunci ne, wato wanda bai iya aje komai a mahallin shi yadda ya kamata, jahula kuma wanda yake da karancin ilimi, ilimin shi kadan ne wato tuma din illa qalila, sai aka kawo shi da siga na mubalaga, jahul da zalum, yana nuna nauyin ma'anar ta fiye da a ce mishi zalimun wa jahil, domin zalum wa jahul sifa ne mushabbaha wanda yake nuna cewa a koda yaushe wannan siffa ba ta rabuwa da shi, siffar zalunci ba ta rabuwa da dan adam sai dai bai samu dama ba, haka nan siffar jahilci ba ta rabuwa da dan adam komai nauyin ilimin sa, komai dadewa sa a duniya, saboda haka dan adam da ya karbi waɗannan ayyukan sai zama na cewa Allah zai yi muraqabar sa a duniya me yake yi, wato za a yi supervising duka wannan ayyukan da yake yi kuma a mai sakamako a lahira. Ai kaga su sammai da ƙasa da duwatsu da sauran halittu ba ruwansu da wani mala'ika mai lissafin ayyukansu, ba ruwansu da idza laqal mutalaqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, ba ruwansu da wannan, ba ruwansu babu taklifi a kansu, ba su da haram ba su da halas, ba su da farillai ba su da wajibai, ba su da haramci ko halasci, Allah bai daura musu wannan ba, amma shi dan adam ya karba ya ce zai iya, to dan adam idan ya iya wannan aikin to sai ya samu daukaka da daraja a gaban Ubangiji, sai ya samu wilaya, ya samu siddiqiyya, ya samu ainihin imani, ya samu tsirara na lahira idan ya cika wannan aikin da Allah ya ce, idan kuwa ya gaza ya kasa to sai ya kasa matsayin ma dabbobi, inhum illa kal anani bal hum adall, sai da makafiri ko fasiki ko munafiki ko azzalimi ko dai wata sura cikin suraye wanda suke na rashin daraja, idan ya kasa yin wannan aikin da ya dauka wa kansa, wannan shine abu na biyu cikin ababan da ke wahalar dan adam a rayuwa, wato alakar shi da makomarsa, alakar shi da cika burin, cika alƙawarin da yayi, saboda haka kamar yadda yake shan wahala wurin neman abinci, yake shan wahala wurin neman sutura, yake shan wahala wurin gina gida, yake shan wahala wurin ainihin wato kawo da kanshi da yunwa shi da iyalansa, Allah ya jarumce shi da duk wannan wahala, ko duk da ka ganshi ya ce neman abinci yake, duk wahalar da yake yi neman yare ya gina gida yake, duk wahalar da yake yi neman sutura yake, so yake shiga inuwa, wannan wahalar kare ko bata ishe shi ba. Sai kuma ga wahalar ibada, wahalar cika wancan alƙawarin, duba ka ga yadda ɗan adam yake shan wahala sallar asubahi kamar karkata shi, sai dai imani ne zai daga ka, ko munafiki bai san zuwanta, bai san zuwan sallar isha, kalli wahala azumi, yanzu wani tun ramadana da ya wuce bai ƙara yin azumi ba, har yau da muke din yanzu gashi tsakanin mu da ramadana ƙasa da kwana ɗari, yanzu wata mata ana binta azumin bara na ramadana har bata biya ba, sai an shiga cikin sha'ban su malama su malam Umar Shehu da tambayoyi, algata malam wallahi nike ban yi azumi ba yanzu ya zai, kalli wahalar da ke cikin cire dukiyarka kai zakka ko sadaka, kalli wahalar da ke ciki, sai ka yi da gaske, sai ka tuna lahira ka tuna Allah, kalli wahalar da ke cikin saban Allah din shi kanshi, wato wanda yake biyayyar Allah yana shan wahalar biyayyar, haka nan wanda yake sabawa Allah shi ma bai tsira daga wahalar ba, laqad khalaqnal insana fi kabad, akwai wahalar da'a, akwai wahalar saban Allah, yanzu mutumin da yake saban Allah yake shan giya ko yake zina ko yake caca ko yake duk wani aiki na saban Allah shi fa cikin wahala yake, zai je nemo kuɗi ya zai ba karuwai, zaka ga ana cewa duk mai neman karuwai bai arziki, ko ya je ya caca a cinye shi ya kasa bacci, ko ya je ya dauki kuɗin sa ya sha giya ya dawo yana tambele, shi bai ji gamsuwa ba, shi bai ji natsuwa ba, kuma ya asarar dukiyarsa, haka duk wani wanda yake mummunan aiki yana fama da wannan abinda Allah yake cewa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka, yana fama da wani kunci a cikin zuciyarsa wanda idan kuncin ya kai ya kawo har yakan bayyana ma a fuskarsa, za ka ga ya rasa annuri da ake fata a gani a fuskar mumini, saboda haka wanda yake biyayya Allah yana samun kanshi a cikin ƙoƙarin gwagwarmaya da wahalar biyayya, musamman abin da ya shafi aiki da gaɓoɓinsa ko aiki da dukiyarsa ko kuma da duka biyu, yanzu mutane da yawa a yanzu ɗin nan da aikin hajji ya tsada sai gaji mutum ya ce ni wallahi da biya mai aiki haji gara an bani kudin ce miliyan 10 kai wallahi gara a bani kudin hijabi kuma an bashi kudin fa ba wai shikenan sai dai zai folding up sai shi kawai ya shiga cikin jin dadi ba haza wata sabuwar wahala da shi ba domin wahalar farko shine a ina zan yi investing kudin nan kasu lalace wa ma ne ya dade shi da biya mun kudin nan kai ina ma da technical know how ina da ilimin kasuwancin ma tukunna ko kuma ina da tabbacin ina ma zuba duki a kasuwancin ba za a samu wata asara ko kuma wani tsautsayi ba bari in je in yi noma zai iya zuwa ya saka su a noma a zo a ce shanin yan me sunan su shanin fulani sun cinye ko ruwa ya gaza ko amfanin bai yi ba dai yana iya faruwa da waɗannan matsalolin ko sai aka kullun cikin wannan fatashin yake to amma yana shan wahala akai kamar yadda dan adam yake shan wahala akan wacce rayuwa talaka yana shan wahalar talauci kullun nema kullun cikin damuwa yau an samu gobe ba a samu ba shi da ƴaƴansa cikin bukata ba abinci babu magani ba biya kudin makaranta ba ba biya kudin haya ba yana cikin wannan damuwar haka nan mai kudi da talakan nan yake ganin shi kullun yana ganin oh ya litan na misla ma utiya qarun innahu lahu hazzun azim insha Allah ina ma damu ma an ba mu irin dawani ai ga sai mu talakawa ka muke masu kudi ka logo muna ganin sun huta to shi ma cikin wahala yake yana cikin wahalar kokarin alkinta dukiyar nan ka tawatsi da wahalar kuma yadda zai ci gaba da kokarin ganin yayi kasuwancin shi da sana'o'in shi ba tare da an cuce shi ba wani yana nema ya kawo shi ya kamo shi a kudi bai so wani ya kamo shi wasu kaya sun makale a wuri kaza wasu kudi sun makale a wuri kaza wani banki da yake da kudi a ciki ana jin tsoron bankin ya ma kare ya rashin zai fito da kudin sa akwai wani azzalimi da ya ba kaya ya ki dawo da su an tafi kotu wannan ba wahala bane shi ba laqad khalaqana al-insana fi kabad yana cikin wannan wahala wanda bai yi karatun boko ba yana ganin wanda ya karatun boko ya more shi ya ji dadi shi kaga ware abokinmu ne tare muka taso amma yanzu likita ne yana aiki a babban asibiti to in ka je asibitin nan kaga wahalar da yake sha sai kaga bambance shi da marasa lafiyan kawai su dai suna kwantane shi yana tsaye marasa lafiyan nan suna cikin wahala shi yana cikin wahala ya kwana tare da su ya wuni tare da su sannan zai ci abinci ma ko zai sallah ma ya gagare shi kuma sunan shi wai mai ilimi kaga wannan ilimi akwai wahala ai haka malami da ya haddan alqur'ani kullun wahala yake dan ya rike haddasa haka malamin da ya karanta wani ilimi yake karanta da shi a jami'a kullum faman wahala yake yi wajen ƙara bincike da neman promotion haka gama ya sururuce ma har ana ma kallon cewa ba su da hankali ba cikakke ko kuka gan shi da wani ƙwanƙwame man gilashi haka kamar wani sabon makaho yadda ɗaliban nan nashi suke cikin wahala kwasa-kwasan nan shi ma kike cikin wahala suna wahalar su je aji shi ma yana wahalar ya zo aji suna wahalar fahimta shi na wahalar karantar da su suna wahalar rubuta jarabawa yana wahalar maki ba haka bane suraka laqad khalaqana al-insana fi kabad bata bar kowa ba a kowane mataki kake in ka daya kai ta dabburinta za ka kai dai kana nan a cikin wani nau'i na wahala yanzu mun ji guda biyu kenan ko wahalar farko ita ce wahalar dan adam da ya tarar a nan duniya daga saukowarsa bukatun shi ne yau da kullum wahala ta biyu kuma shine alƙawarin da Allah ya daukar masa yace ya ji ya gani na ibada da tauhidi da raye ƙasa da adalci kuma ake samun shi da zaniya da gazawa a wannan abubuwan guda uku ana samun dan adam da gazawa wajen tauhidin sa dan adam yana shirka dan adam yana kafirci dan adam yana tsafi Allah baya son waɗannan abubuwa har a cikin hadisin al-Imamu al-Hakim hadisi tabbatacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana yin yana kawo kuka Allah ya kawo complain yana cewa mala'iku dan adam yana cutar da ni Allah da kansa yake wannan korafin cewa dan adam bawana yana cutar da ni na halicce shi ni kadai amma ya sa mana abokin tarayya wajen bautata sai Allah ya ce to shikenan sai zo ya tarar da ni inna rabbaka labil mirsad haka nan dan adam yake zalunci wajen raye kasa jiba irin zalunci da babakeren da dan adam yake wa junansa jiba irin zaluncin da masu karfi suke wa marasa karfi jiba irin zaluncin da waɗanda Allah ya ba shugabanci suke ma waɗanda ke karkashin su ki ba irin zaluncin da duk wani wanda ya rike haƙƙin wani yake masa, duk wani yana cikin zaluncin da dan adam yake yi wajen adalci da aka umurce shi. Sannan kuma maimakon ya raya ƙasa, dan adam sai ya zama kuma bata ƙasa yake. Allah ya umurce shi da ya raya ta. Amma abubuwa da yawa da suke faruwa a cikin ƙasa yanzu na matsaloli da disasters da bala'o'i da calamities suna tasowa ne daga mene, daga lalata ƙasa da dan adam. Ko dai lalata ita ta turba ƙasa, ko lalata tsarin rayuwa a cikin ta, ko lalata tunanin mutanen cikin ta. Saboda dan adam yana samun gazawa a cikin wannan. Abu na uku daga cikin ababen da dan adam wato suke ababen da suke bayyana mana irin wahala da dan adam yake a cikin rayuwa shine marahilul hayat. Marhalolin rayuwa da dan adam yake rayuwa a cikin su. Zaran dan adam ya zo duniya, haihuwar shi da za a yi ta farko da ya faɗo duniya, zama da me yake farawa? Da kuka. Da kuka yake farawa, ba zai fara da dariya ko murmushi ba, da kuka yake farawa. Har ma idan bai yi kuka ba, to akwai matsala. Likitoci da ke kewaye ko masu karɓan haihuwa za su ce to wannan yaron mara lafiya ne, za a yi ta dukan shi sai ya yi kuka. Duwa ba kuka fa jama'a. Wannan shine mafi kamar a ce commonest reaction, wato ɗabi'a mafi zama gama gari da ke bayyana cewa mutum na cikin damuwa shine kuka. Dama da adam da ita yake farawa. Sannan me ke bi bayan wannan kukan? Dama dai zai zo da tsaraici, da al'uri din nan. Da tsaraici yake zuwa, baya zuwa da sukara. Sannan kuma da yunwa yake zuwa. The next thing za a ce a miƙa ma uwarsa ta bashi nono. Idan babu nono a nemi wani alternative da za a bashi, madara ko ruwa ko wane. A wannan yanayin da ɗan adam yake ciki, da za a ƙi taimaka masa, iyayensa da na kusa da shi ƙi taimaka mashi, ba zai iya surviving ba. Ba inda zai je. ‘Yan awanni ko ‘yan kwanuka dole zai bar wannan duniyar. Amma haka za a yi ta tattarairayarsa har ya samu ya yi ƙwari. Kaga wannan ya ishe mu darasi akan cewa mu ba kowan kowa bane. Haka dan adam zai taso cikin wannan wahalar tun daga ta haihuwarsa, haka nan ya fara gudawa, ya yi zazzaɓi, ya yi haƙori, a yi masa kaciya, duk waɗannan wahalhalu ne zai dinga sha. In yana cikin ‘yan uwa ne, ko yana cikin dangi ne, ko ya yi da ƙanni, wannan ya buge shi, wancan ya ci zalunci, shi ma ya ci zalun wancan. Yau a ce tsautsayi ya faɗa mishi ya ji ciwo ko ya ƙone ko ya ji yunwa ko kaza ko ya ɓata, ba shi da baki da zai bayanin ina ne gidansu, kuma ga shi ya ɓace. Duk wannan yana cikin alkabad da Allah ya jansu ɗan adam da shi. Yana fara girma, alama ya fara zama mutum, zai shiga wata marhala, ita ce marhalar gwagwarmaya da ta fi ta baya ɗin can. Domin a wannan shekarun daga haihuwarsa watakila zuwa shekara 7, 8, 9, 10, to ba zai buƙatu zuwa ga samar wa kanshi da buƙatu ba. A galibin al’amura iyaye na ɗauke masa, za su ba shi abinci, su ba shi sutura, su ba shi wurin kwana, su ba shi sauran ababen da yake buƙata. Amma da zaran girma ya taso ɗin nan, me zai faru? Sai ga cewa yana so shi ma ya zama mutum da yake da ‘yanci, yake da mallaka tashi ta kansa, yake da abin da shi ma zai nuna ya ce nashi. Wannan kuma yanzu ya ɗaura kanshi a matsayin wani sabon advanced level na wahala. Zai fara faɗi kashindi. Yana nan dai a cikin mene, a cikin alkabar, ya faɗi, ya tashi, ya yi wannan sana’a, ya yi waccan makaranta, ya yi wannan gwagwarmaya, wata ranar ya samu, wata ranar ya rasa, wata ranar ya saɓa wa Allah, wata ranar ya bi Allah, duk da neman duniya. In an yi sa’a, ya samu. In ba a yi sa’a ba, ya rasa. A haka zai ta yi har ya kifa zuwa ga shekarun da zai fara ganin cewa to yanzu kuma ya kamata, bayan fara samu ko bayan na samu, ya kamata na wuce wannan matakin. Ina so ne yanzu kuma na assasa nawa family ɗin. Ina so ya zama totally independent. Ba haka ba ne? Daga nan zai fara samu, ya samu kashe wani sabon babi na wahala kuma. Shi ne babin cewa to wa ma zan aura? A ina take? Wace iri ce? Ya za a yi musaba da ita? Ina jin da wuya a samu mutumin da za a ce ya auri first love ɗin shi ko? It's very rare. Ɗan kaɗan ne. Sai ya shiga ya fita can a kasa shi, ya kasa bacci, wannan ta yaudare shi, ta ci kuɗin shi, wata ta ƙi san shi,
wata sai an kai kaya ma na sa rana a ce an fasa bashi ya shiga cikin kunci da damuwa yayi ta Allah ya isa ya tsani soyayya yace duk ƴan matan garin nan maciya amana ne haka kawai yana da lafiya sai kai shi damuwa saboda dabi'a ce ba yadda iya laqad khalaqal insana fi kabad zama kullun rayar da abun yana kusa da mu amma ba ma observing ko to wannan wahala ita zai ta yi har zuwa a ce an amince ma za a bashi to haka ce ba amince za a bashi kuma sabuwar wahala ce ta fita baya zai bukaci zuwa ga to barin je in samu da nan sakata gida zan gina ne ko ban da karfin ginawa ne mahaya ko a cikin na gandu eh yawa a ce sai ya kawo akwati sai an kawo kudin na gani ina so sai an kawo kaza kaza ba fi saki ba na abokina daga Maiduguri ya kira ni ya ce ga su sun je kai kudin turare a san mutu auren Maiduguri ba irin nan ba ne kudin turaren nan an musu bil din 500,000 kuma ustazi ne arama ne akwai takara amma ba kudi da kyar arama da abokan shi suka hada 300,000 suka je suka kai ya ce yanzu ga su a gidan yar uwan mahaifiyar yarinya kamar a ce innata kenan suna ta roƙonta Allah annabi ta taimaka ta yi ragi ta ce ina ba ragi 500,000 kai suka ce za a sai fili mana ƙarshe dai aka suka ba 300,000 nan da sharaɗin cewa to wannan sun ba da abin nan ne part payment sun ba da advance ne za a ce ko za su ci ko saura su kuma irin da sun yi dabara a dai karɓa ɗin da za a san yadda za a yi ce bayan wannan kuma za a kawo kuɗin cincin 200,000 za a kawo kuɗin kaza za a kawo kuɗin kaza za ka aure ya mai dubu jama'a ba ƙarama yake bane ba ƙarama yake bane a wurin mai dubu shi za ka ga ba su sakin aure sakin aure yana da ƙarancin mai dubu kamar yadda kuma akwai unusa ba a samun yi da wuri almuhim a nan za ka shiga cikin wani sabon damuwa da tashin hankali da faɗi tashi da yawa musamman yayin talakawa wani za a zo ana yanzu bayan muna alhamis ba ji ba a saboda da rami aure wallahi bai gama shiryawa yana neman ina ma da za a daga yadda yake shan wannan wahalar sai kuma ga su ma iyayen yari haka suke shan wahala da ita yarinya inna khalaqnal insana fi kabad suna can su ma suna ta neman inda za a sai gado da katifa da injin niƙa da injin wanke wanke da kaza da kaza sun rasa yadda za su sa ta cin basu suka suna ta shiga suna fita wasu ma har su ce don Allah a yi haƙuri a daga daga wannan watan a bari sai bayan sallah ba za mu iya yi ba wata babanta da tayi ne wata babanta dan kasuwa ne abubuwa sun rikirkice wani ma'aikacin gwamnati ne wani talaka ne kai ko me kuɗi ne ma haka za a yi ta wannan wahalar har zuwa Allah ya taimaka ya kaddara a zo dai koyaye ne dai a ce an yi auren to ina tabbatar muku saman ku samarin nan wallahi wani baya yin mako guda yake yin nadama cewa wannan auren kuskure ne an yi kuskure kawai gashi ya zuba kuɗin shi gashi an yi asara gashi an tara mutane an gaya musu ya fito da ana ango ka sha kamshi ba san ango yana cikin damuwa ba ne wataƙila ɗan abin da ke aljihun shi duka ya ƙare yarinyan nan kuma hala tarbiyyar ta ba yadda yake tsammani ba ne ta zo yanzu da shi da ita ma ba su san me ya aure ba tukunna suna ƙoƙarin ma su fahimci juna ya yi magana ba a mayar mishi mai daɗi ba ya kawo abinci ba a yi mai daɗi ba ya gayyato abokai ba su san yadda ake tsammani ba haka fa za a yi ta wannan faɗi tashin shi za ka ga yanzu saboda ƙarancin haƙuri sai ka ga kafin a daidaita aure ya mutu na daɗin ma ai ba wai babu matsaloli ba ne amma sun fi mu haƙuri ne za su yi haƙuri suna ganin dattakun iyaye da sarkai da ‘yan uwa za su haƙura yanzu kuwa babu wannan musamman kuma saboda wasu galibi mutum shi ya yi komai a aurensa akwai inda yanzu za ka yi aure a wasu unguwanni ko gidaje ko dangi daidai da fiya wata da za a sha a gidanku ba wanda zai siya ce ka siyo shi babanka ba zai siya ba mamanka ba za ta siya ba ‘yan uwanka kowa iya kici kawai sa babban riga ya ɗaura aure ba abin da zai maka sai dai a ta ɗaukan hotuna kawai ana sawa status komai kai za a bari da shi 100%. Saboda haka sai ya zama cewa kana ganin ba wanda ya maka wata wani alherin da zaka ji nauyin yanke wani hukunci. Saboda haka da kaje kaga yarinya nan ba ta maka ba, zaka zage ta, ka daddake ta, ka kore ta. Na ma dai asarar ce ko? Idan aka dace aka ce ta ɗauki ciki, to ya shiga wani sabon babi. Cikin nan na farko ne ita ma ba ta san meye ciki ba. Ba ta san ya ake rayuwa ba. Za ta fara tsanar shi ma tana ne Allah ya isa
ce ashe gugu ne ashe bai da imani ta kiyin abinci tai ta amai ka fito waje ana ta ango ango ashe ango gune haka za a yi ta wannan wahala har Allah ya ba ku ƴaƴa daya akwai galibi za ga wanda san za mai haihuwa farko lokacin kudin haya ya kare shekara ta jiyo babu kudin haya wataƙila babu kudin rabo wataƙila ba a tanada duk abin da ake tanada na kayan baby da sauransu kuma ce duka sai kai yawa aure kawai za su iya taimaka maka da walima amma sauran babu ruwansu sai dai kawai aka ji kana ka ji kawai suna maka murna a status ko a Facebook ana cewa to masha Allah tabarakallahu iya abin da za su gaya maka ka san inda za ka yi waye ja maka dabi'arka ta ja maka ta dan adam laqad khalaqnal insana fi kabad to haka duk ake haifan mu jama'a har mutun ya tara sabon unit na wata al'umma sabuwa har a taru ayyawa ya ci gaba da wahala da su tun yana da gashi baki hayyafar tun yana fahimtar rayuwa hayyafar yana fahimtar ta tun yana gayu yana kwalisa yana ganin shi ma matashi ne ai shekara 35 ba zai ankara ba sai ji ya kai 50 yaran nan kuma daga zaran ka haife su baka da wata agenda sai tasu komai naka ya koma sai yadda kawai za su samu rayuwa kai kana ganin kamar rayuwa ta kare gare ka alhali kuma bata kare ba akwai sauran jidali a haka har kuma su zo su girma kuma idan sun girma wannan abin da kai shi za su maimaita su ma kowa so yake zanga jiki daga gare ka bayan ya gama tsotse alherinka sai ga mutum yare ne yara 9, 10, 11, 15 wallahi wani sai ya yi sa'a guda daya a cikinsu ya zama mishi mai amfani sauran kowa da ya girma amfanin kanshi ta damuwarsa idan yaya mata ne ka aurar da su sun tafi gidajen mazajensu sun tafi gidajen mazan nasu dai baka huta ba duk sanda wata rigima ta taso dai za a dawo wurinka ko saki ko mutuwa ko yaji ko fada sai dai an dawo gun uba saboda haka har yanzu dai baka huta ba kai haka yaya maza kowa ya ware ya je yana yin abin da yake yi da zaran sun bakka daga kai kuma yanzu sai mahaifiyarsu ko mahaifansu sai kuma ka ji gidan ya yi wani dum haka ka samu kuma wani sabon damuwa cewa yanzu gidan ko babu kowa sai mu kadai har yanzu ba kana cikin wata damuwa sabuwa ba za ka taɓa rabuwa da wannan damuwa ba sai in ka mutu da imani malamai suka ce a cikin duk waɗannan damuwar akwai wata damuwa da ke bijiro wa ɗan adam a ƙarshen rayuwarsa ita ce nau'i na hudu shine laqad khalaqnal insana fi kabad a daidai sanda mutum zai fara ciwon ajali ko mutuwa ta zo masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani ɗan adam da zai ga mutuwa ido da ido sai yayi nadamar rayuwarsa sai yayi nadamar ina ma da ya aikata ababen alkhairi fiye da waɗanda ya aikata sai yayi nadamar ina ma da ya karanta saban Allah ƙasa da yadda yayi sai yayi nadamar ina ma da yayi sadaka da dukiya fiye da wanda yayi wannan fa wanda ya aikin alkhairi kenan sai ya ji shi a cikin kunci da damuwa cewa bai kai abin da ya kamata ba kallala ma ya kazi ma amara to ina kuma ga kafiri ina kuma ga mushriki ina kuma ga fajiri ko fasiki wanda ya kare rayuwarsa akan barna da kin yi wa Allah biyayya sannan kuma ga ita kanta radadin fitar mutuwar kamar da Allah yake cewa waja'at sakratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid Allah yace kuma magagin mutuwa yazo da gaskiya wannan shine abin da ka kasance kana son ka guje mawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk da girman sa da darajar sa Allah bai wani bawa mai daraja a wurin Allah irin sa ba amma sai ya dandana wannan zafin fitar rai har ya zama na cewa zazzabi ya rufe shi ana jika hankici ana shafa masa akan goshinsa dan ya ji saukin zazzabin yana cewa inna lil mauti la sakarat lalle mutuwa tana da magagi yana cewa allahumma inni ala sakaratil maut Allah ka taimake ni ka saukaka mini wannan zafin mutuwa kaga bai ce Allah ka cire mini ba domin wani abu ne lazimi duk wannan gwagwarmayar dan adam kuma ya gama bayan ya gama ta gabaki daya sai kuma a je sai a tona wani kankanin rami a saka shi kamar da duk muka sani da kabari yake wani kankanin rami ne wanda bai kai ya kawo ba bai wuce iya fadin jikinka da tsawonsa da zurfin sa ba duk irin alfarmar da ka rayi a cikin ta da irin waccan gwagwarmayar da kai da duk abin da ka tara da duk ilimin da ka sani da komai da kai bai da wani amfani anan sai iya aikin da kai na alkhairi shi yasa sarki na daular Abbasiya Haruna Rashid Allah ya masa gafara wanda ya rasu shekara ta 193 da ya kamu da ciwon ajani likitoci suka kai suka kawo abu ya gagara yace ku gaya mini akwai alamar tsira suka ce ranka ne mun yi iya iyawan mu sauran sai dai Allah ka san ka zai yana cewa haka to kai ka fara kalmar shahada eh ba zai ga maka cewa mutuwa za ka yi ba saboda aikin su na jin ba a fadin haka ne ko sai yace a je a tona min kabari a daidai wuri kaza ya fadi cikin makabartar su ta gidan sarki cewa ina son kabari na a wuri kaza aka je aka ce ranka ne an tona yace to a dauke ni ina so in gani haka aka sa shi akan kamar kace stretcher kenan rangaranga aka tafi da shi aka je aka juya da fuskar shi ya leka cikin kabarin ya gani sai ya fashe da kuka yace sai ya karanta fadin Allah madaukakin sarki ma agna anni maliya halaka anni sultaniya yace na shiga uku na lalace dukiyata ba ta yi min amfanin komai ba mulki na ya kare wannan mutumin ne mutumin da yake da mulki ne fa wanda zaka yi cewa duka fadin kasar Larabawa ta yanzu daga Iraq har kasar Saudi Arabia duka mulkin shi sama da kilomita 3000 square meter ya fadi Najeriya mulkin sa sai sannan sai ya ce ya malla ya zulu mulka ya ubangiji wanda mulkin shi baya karewa irham man qarzala mulkam ya Allah ka gafarta ma bawanka Haruna wanda mulkin shi ya riga ya kare tun yanzu yana duniya ya san mulkin shi ya kare haka wani sarki cikin sarakunan daular Usmaniya wanda ake cewa Bayezid al-Amiru ko as-Sultanu Bayezid wani sarki ne da aka yi a kasar Turkiya wanda yayin mulki ne girma shi ma haka yayin rashin lafiya wani shaki ya soka mishi wuka mai guba wannan guba ta shiga jikin shi likitoci yana da likitoci na musamman na fada su wajen mutum 15 haka suka yi wajen wata guda a kan shi ana gwada duk wata dabara da duk wani abin nan triac wato duk wani antidote duk wani abin kariya guba ana gwadawa bai yiwuwa karshe suka tabbatar da cewa mutuwa ce saboda haka sai ya ce to idan na mutu ina da wasiya ya ce a je a buɗe taskata ta zinariya ma'ajiyarsa ya ce a ɗebo a yi ta watsa wa mutane su ta ɗiba a kan titi ce sa'an nan idan an sa ni a cikin makara a fito da hannayena ka a sa su a cikin likafani a fito da su ina so su zama a buɗe haka a gefen makara dama da hagu yace sannan kuma ku likitocin nan ku nake so ku ɗauki annashina tun daga nan har makabarta kada wani ya taya ku aka ce to duk za a yi makaran kai daɗi kuma haka aka yi amma muna so kai mana bayanin me kake nufi da wannan yace abinda nake nufi na farko ina son wannan kuɗin mutane su gane ashe ba komai bane duk a watsar da su a ƙasa a zubar wanda yake so ya ɗiba duk yawan kuɗi na ɗin nan ina da taskoki na zinariya a jiyayyu amma je da raƙari ce sannan hannaye na da aka buɗe su haka ina so mutane su ga cewa a cikin kuɗin nan babu wanda zai rike zuwa lahira babu wanda zai ma amfani bane ma amfani komai a lahira sannan kuma ina so mutane su ga cewa ku likitocin nan da kuka iya yin ku ganin kun cece ni ba za ku iya ceto na ba hasali ma ku ne kan gaba wajen miƙa ni ga mala'iku yace to hikimar sake saboda haka wannan shine mataki wato na turning point ga ɗan adam a rihilarsa ta gwagwarmaya domin komawa gidansa na asali na aljanna idan yayi abin da ya dace a nan to daga kabari in Allah ya so zai ga alamar dacewa idan ko yayi abin da bai dace ba to daga kabari a nan ne zai shiga cikin nadama mafi girma na ababen da ya aikata munana a nan duniya yan uwa masu albarka kana cika ku da dogon surutu abinda nake so dama mu dauki izina game da wannan aya mu lura da abin da ke cikin ta na lissafin da Allah yake mana game da rayuwarmu ko ta taimake mu wajen gyara ababen da muke mu san cewa dai duniyar nan dole dai akwai wahala a cikin ta babu wani mutum da zaka gani a duniya yaro ko babba mace ko namiji attajiri ko talaka mai mulki ko wanda ake mulka dan birni ko dan kauye wayayye ko wanda bai waye ba dan boko ko dan arabiya mahaddaci ko wanda bai ku da koda izu guda face yana da wata damuwa ko wata wahala da take wahal da shi a rayuwar idan akwai wani wanda dan Allah ya dira shi jin dadi da Allah ya daga hannu sai mu dauki shi a matsayin to ya zama exception ha wane mutum wane mutum yace bai da wata damuwa ko wahala to abinda nake so mu dauka daga wannan sura shine wannan aya shine kalla ka ga wannan wahalar da kake sha shin me amfani ce wahalar da zaka sha wajen hada alqurani wanda zaka sha wajen tilawarsa da kare shi wahala ce mai amfani wanda zaka sha wajen karatun addini ko karatun boko ko koyon sana'a ko biyayyar iyayenka ko kasuwancinka ko nomanka ko kiwonka wannan aikin da kake yi wanda yake na halas ko na wajibi ko na mustahabi ko wanda yake akwai maslaha a cikin sa kana shan wahala a cikin shi ko wahala ce mai amfani ko to ka ci gaba da yinta kar ka fasa yinta dan ka ji an ce akwai wahala domin wahala tana da iyaka kuma sannan tana da alfanun da zaka ci a nan gaba idan ko wahalar da kake sha ba mai amfani bace to gara ka bata tun wuri saboda zaka sha wahala a nan sannan kuma zaka sha wahala a ƙarshe kamar da Allah ya faɗa a cikin fadin shi amilatun nasiba tasla naran hamiya kafirai da mushrikai da fasikai amilatun suna yin aiki nasiba amma suna shan wahalar banza ne tasla naran hamiya wanda yake kafirci wahalar banza yake sha wanda yake fasikanci kamar yadda muka misali ya kashe kuɗin shi a shan giya ko neman mata ko tsafi ko gun boka ko ya kashe kuɗin shi a wani aikin banza irin wannan babu abin da yake laba kanshi wahala a nan kuma zai ba kanshi wahala a lahira matar da take rigima da mijinta kullum tana shan wahalar wannan rigima kullum ya zage ta ta zage shi ta mai habaici ya ki kula ta kullum tana cikin damuwa da kunci ko kuma tana cikin tsinon mala'iku kaga bata wannan wahalar bata da amfani gara ta sha wahalar yi masa da'a da biyayya ta sha wahalar yi masa hidima ta sha wahalar kula da shi ta sha wahalar yi masa wanki da guga da yi masa da'a da jin maganarsa matukar bata saba da ainihin wato doka Allah ba wannan ya fiye masa ya fiye mata alkhairi dalibi da yake karatu a makaranta yake shan wahalar kokarin koyon karatun da yin nazari da halartar tutorial da sauransu yana shan wahala amma saboda yana sa ran akwai amfani a nan gaba wannan wahalar mai kyau ce wannan wahalar mai alfanu ce ba ɗaya suke da wanda yake zuwa makarantar yake zuwa lectures ko yake tafiya makarantar ma ga baki ɗaya ba yana shan wahalar ƙarya cewa shi dan gayu ne amma kuma bai yi ilimi ba wannan wahalar a nan gaba zai ci gaba da shan wata mafi muni fiye da ita saboda nasiha da nake ma kaina da sauran ƴan uwana masu saurare kai tsaye kuma saurare daga baya shine mu san cewa wannan rayuwa ta dan adam Allah ya riga ya tsara ta babu yadda za a yi ta babu wahala hatta shi jin dadin da ke cikinta cakuɗe yake da shan wahala amma menene abin nema menene abin da ya kamata mu dauka shine mu yi wahalar da take da amfani ga rayuwarmu da addininmu da makomanmu idan mun yi haka don Allah ya so za mu tsira ko mun daren dadewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar alkiyama za a dauki mafi shan wahalar ƴan aljanna a duniya wanda yafi kowa shan wahala nabi ya ce sai a tsoma shi aljanna su daya sai a fidda shi sannan sai a tambaye shi zaka iya tuna wata wahala da ka sha a duniya nabi ya ce zai rantse da Allah ya ce ban taba tuna wata wahala ba da zaran ka mutu har ka samu ka cika da imani to wahala ta kare nabi ya ce shi kuma dan wuta wanda yafi kowa more rayuwa a duniya idan aka dauke shi su daya aka tsoma shi a wuta aka ciro shi yana kururuwa yana ihu na ka ce ka taba tuna wani dadi da ka ji a duniya zai rantse da Allah ya ce bai taba tuna wani dadi da ya ji a duniya ba ko da ce ku a duniya ku kowa jin dadi dan uwa masu albarka kan da cika ku da dogon surutu musamman dama kamar yadda malai faɗa awa ce guda ɗaya kawai ina ganin ya dace in dakata a nan. alaga ta wannan tarbiyya yayi ya dace in dakata anan abinda na fada wanda yake daidai ya dace da abinda shari'a take so ina fata Allah ya ba mu ladan shi ni da ku gaba daya ya ba mu ikon aiki da shi Allah kuma ya mantar da mu kurakuran da karancin ilimin da karancin fasaha ina kowa fatan alkhairi da addu'a Allah ya saka muku da alkhairi musamman ku da kuka zauna tsawon awa guda kuna saurara Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya samu a cikin wadanda Allah madaukakin sarki ga aiku mala'iku su dauki attendance din su su lissafa su a san da yake magana akan alqur'ani ko shari'a ko addini wadanda suka hada wannan zama ina musu fatan alkhairi musamman dan uwa malamin mu malam Umar Shehu Allah ya saka mishi alkhairi da team din shi na Al-Faruq Media da kuma liman da aka ce ya bamu wannan dama maimakon karatun sa na Ashifa muna masa addu'a Allah ya saka mishi alkhairi da shi da sauran duka yan uwa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi